Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Kaduna dake Najeriya rahotanni na nuni da cewa kashi 70 cikin 100 na manoma sun kaurace wa gonakinsu. Za kuma ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa doka hana fitar da hatsi da shinkafa daga kasar a matsayin wani mataki na kauracewa fada kangin karancin abinci a kasuwanni. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan halin da garin Zungero tsohuwar headquarter Najeriya ke ciki. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata hukumomin Afghanistan sun sanya doka a daukacin wuraren gyaran jiki na mata a fadin kasar bayan cikar wa'adin wata guda da aka ba su irin wannan aka ba masu irin wannan wurare na rufe kasuwancin su lamarin da yasa dubban mata suka rasa ayyukan yi a kasar dake fama da talauci. Tun bayan sake samun iko kusan shekaru biyu da suka gabata Taliban ta rika tsangwama tare da tauye hakokin mata daban-daban da suka hada da yanke su daga samun ilimi da gurbi aikin gwamnati. Wuraren gyaran jiki na mata sun kasance kadan daga dan abin da ya rage na abin yi ga matan kasar inda yawanci kan samu abin rike iyali daga irin waɗannan sana'o'i. Dokar da ta sa kasuwancin mata ire-iren waɗannan na wurin gyaran jiki kimanin 12,000 rasa aikin su da suka hada da 3,000 a Kabul babban birnin kasar wanda ke da akalla mata ma'aikata kamar 60,000 cewar kungiyar masu wuraren sana'o'i ta kasar Afghanistan. Tun da farko dai ma'aikatar kula da kare ayyukan badala ta Taliban ta baiwa wasu masu shagunan gyaran jiki da ake kira salon a turanci wa'adin wata guda na su rufe wuraren kasuwancin nasu inda suka ce suna gudanar da ayyukan da suka saba wa musulunci. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar mai magana da yawunta ya bayyana cewa ire-iren waɗannan wuraren gyaran jiki na mata kan kuntatawa iyalan angwaye a duk lokacin da aka kai amare domin gyaran jiki a yayin bukukuwan aure. Yace kwalliyar da ake cikawa a fuska na hana mata yin alwala cikakkiya kafin yin sallah. Kana gashin da ake dasawa a ka da gashin girar ido da ake likawa duk sun sabawa shari'ar musulunci. A yau Talata Majalisar Dinkin Duniya ta ce an fara aikin da aka dade ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata dadaddiyar tankar mai daga tekun Red Sea a Yemen. Da dadewa da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aiki inda suka rika gargadi akan rashin kula da wurin a yanayin da aka kasance a tsakiyar yakin basasar Yemen wanda ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankar man da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na Edgar Alaska. Wata sanarwa da ta fito daga sashen ayyukan cigaba na Majalisar Dinkin Duniya ta ce ana aikin kwashe man ne zuwa wata sabuwar tanka da aka yi malakabi da Yemen da ake sa ran kammalawa cikin kwanaki 19. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce aikin wani muhimmin al'amari ne a matakin da ya kasance na gaba wajen kauce ma wani mummunan bala'i ga muhalli. A yau Talata dakarun Isra'ila sun hallaka Falastinawa 3 a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falastinawa 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin Nablus. Abinda ya janye dakarun suka bude musu wuta suka kashe su. Dakarun Isra'ila sun kara da cewa sun gano bindigogi 3 da albarusai da kayan soja a cikin motar. Harbin na baya-bayan nan na daga cikin jerin tashe-tashen haukula a yankin na yammacin kogin Jordan da ya hada da samamen da Isra'ila ke yi da hare-haren Falastinawa da yawan mamayar da Yahudawa an kama wuri zauna ke kaiwa akan ƙauyukan Falastinawa. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata kasar Girka na fama da tsananin zafin yanayi da yasa ma'aikatan kashe gobara suke fama da kashe wutar daji da take ci a yankin tsibirin Rhode Island da wasu yankuna. Wutar da ta shafe sama da mako guda tana ci inda ta rika turuko a yau Talata a yankin tsibirin Evia da Kafo. Hukumomi sun kwashe mutane fiye da 20,000 daga Rhodes, mafi yawansu 'yan yawon bude ido, da wasu mutane sama da 2,000 daga Kafo. Ma'aikatan kashe gobara a kasar ta Girka na samun gudunmuwa daga takwarorinsu na kasashen Turkiya, Isra'ila, Masar da kungiyar tarayyar Turai. Masu hasashen yanayi na sa ran za a ci gaba da samun zazzafan yanayi na karin wasu makonni a nan gaba kafin a kai ga samun sauki a zafin. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin yar tazara kadan da inda makamashin nukiliya Ukraine na Zaporizhia yake. Hukumar ta IAEA ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an ga nakiyoyin ne tun a ranar Lahadi a daidai wani wurin da ya raba yanki na ciki da kuma waje da ke da hadari. Hukumar ta ce ba a ga nakiya ba a bangaren da ke ciki. Tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ne wurin ya kasance a ƙarƙashin ikonta. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta sha gargaɗin Rasha game da bala'in da ka iya faruwa idan aka samu hadarin nukiliya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Za mu fara da Najeriya. Duk da kokarin kutsawa dajin da 'yan bindiga ke buya da jami'an tsaron Najeriya ke yi a wasu sassan Kaduna da Plateau, al'ummar yankin birnin Gwari sun ce suna cikin barazanar 'yan bindiga musamman ma ga manoman yankin. Al'ummar yankin na birnin Gwari sun ce akwai yiwuwar samun barazanar yunwa saboda manoma da dama sun kaurace gonakinsu sakamakon har-haren 'yan bindiga a yankin. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikrai aiko mana.
Dama dai tun farkon damunar bana 'yan bindigan yankin birnin Gwari suka aike wa da manoma buƙatar ganin sun zauna zaman sulhu kafin su noma. Sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin na birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya ce har yanzu fa manoman yankin suna cikin damuwa.
Halin da ake ciki yanzu musamman idan ka dauki yankuna da dama har yanzu akwai wa'inda ba sa da daman da za su je gonakinsa. Ko a wannan satin sun bi manoma a wannan yankin inda suka je suka kashe mutum biyu a gonaki. To a kuma wani cikin wannan satin sun je sun dauki mutane a maraban Ajarashi yau kwana uku kenan a gonakinsu.
Ina makomar noma kenan?
Ai makomar noma a wannan yanki na ƙaramar hukumar Binnin Gwari akwai matsala sosai domin in dai gona ta wuce kilomita ɗaya daga cikin garin Binnin Gwari ina mai tabbatar maka babu wanda yake da daman da zai je wannan gona kai tsaye. Saboda haka kashi 70 cikin 100 bana ba a noma wa'innan gonaki ba.
Maganar matsalar tsaro a yankin Birnin Gwari dai yana cikin manyan matsalolin da masana harkokin tsaro ke ganin akwai buƙatar sauya salo. Manjoyi hashin kwamartaya na da ra'ayin cewa dole ne jami'an tsaro su ɗauki wasu sabbin matakai.
Bangaren birnin Gwari kusan sojoji suna bakin kokarinsu don zaka ga zango-zango an zuba sojoji. Amma abin da nake so mu duba mu gani shine tsarin tsaron da ake bukata a wannan gurin ba na zuwa a girke sojoji bane a wuri daya saboda 'yan bindigan nan in sun san ga zangon da dan mai tsaro yake za su kauce su bullet wani guri. Yana bukatan hadda sintiri kuma sintirin nan ba na makananan sojoji ba da makamai sosai hadda helicopter da sauran jiragen yaki. Haka sannan ba a tunkara su tunkara ta bai daya sai da 'yan bindiga na suka fahimci ka kawo sojoji zamfara sai su tsiyaye sai su dawo birnin Gwari saboda sun san anan baka kawo soja ba. In ka gama da can sai da zaka bari sai su saki komawa can saboda haka dole ai aiki na bai daya ai coordinating din wannan aiki.
Amma akwai sojojin da za a haka kasar?
Akwai su amma babu su ai akwai arzikin da za a iya daukar sojojin da za su yi haka. Akwai yara matasa da yawa inda suke suna da niyya su shiga wannan aiki amma ba a ba su dama ba.
Duk da rashin tabbas na sulhu da manoma kan yi da 'yan bindiga dai wasu manoman yankin birnin Gwari sun riga sun yi wannan sulhu. Sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya ce sulhun bai haifar da ɗa mai ido ba.
Wannan yarjejeniya su karan kansu al'umman da suke wannan yankin suna da na sani saboda duk yankunan da aka yi wannan yarjejeniya da wa'annan 'yan ta'adda a halin yanzu a gonaki in za ka tafi gonanka za su tare ka su caje ka in mashin ne za su anshe waya ne su anshe kuma akan samu matsala na kisan saboda ko a wannan satin sun shiga wani unguwa da ake ce mu unguwan bawa inda sun dauki mutane da dama akalla mutum 30 sannan kuma sun halbe mutane akalla mutum 4 wanda daya ma yanzu haka yana nan Kaduna
barazanar yan bindiga ga manoma da sauran al'umomi da yana cikin jerin manyan matsalolin tsaron da wasu ke ganin ka iya haifar da yunwa da kuma karancin abinci idan dai ba kuma mahukunta sun gaggauta daukan wasu matakai ba Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
madalla gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa dokar hana fitar da hatsi da shinkafa daga kasar a matsayin wani mataki na riga kafin fadawa halin karancin abinci a kasuwanni lura da tashin farashin cimaka da na ababen masarufi da duniya ke fuskanta a halin yanzu yasa hukumomin Niger daukan wannan mataki a kasar da illolin canjin yanayi ke tauye ayyukan noma damuna a yan shekarun nan wakilin murya Amurka Sulan Mumuni Barma ya aiko mana karin bayani
a takardar da ya aike wa mambobin gwamnati da sauran ofisoshin jagorancin lamuran kasa ministan kasuwanci Alkash Alhada ya sanar da waɗannan jami'ai daukan matakin hana fita da hatsi da shinkafa daga kasar da nufin baiwa jama'a damar samun cimakar saye a kasuwanni a daidai lokacin da aka fara fuskantar karancin ta a kasashe da dama matakin da shugaban kungiyar adadai sai wadata mai kare hakkin masaya malamin Manuri ke ganin yayi daidai
ba jima ba Burkina Mali kuma yanzu daga karshe da yanayin din sun dauki irin wannan matakin to me dalilin wannan kin shine karancin abinci da kuma tsadar abinci to wannan abun biyu su ne mafiya dalilai wanda yake da dan lumbin tsumin shi a cikin kasuwanni kuma kowa fama yake wannan abincin ya isa har lokacin da cimaka ta faro ta wata sabuwar damuna to in ba dauki haka nan ba sai kaga abincin wanda ke da kwai da an samu labari kaman akwai tsada ko cikin Najeriya ko kuma cikin Benin ko cikin Burkina Faso ko Mali sai kaga ana fita da cimaka shi kuma alhali mu anan abin da ishe mu wanka ba sosai to kusa irin wannan ne ake daukar irin wannan doka mu ba mu ga ba lai tunda sauran kasashe su sun dauki wannan doka
hatsi da shinkafa na kan gaba a muhimman kayan abincin da ake nomawa a wannan kasa sai dai yawan abin da ake samarwa bai kai adadin bukatun jama'a ba abin da yasa babban kaso ke shigo kasar daga waje lamarin da yasa Alhaji Habu Ali na kungiyar yan kasuwa ke cewa matakin gwamnatin zai tayar da yan Niger daga barci
kowa yana kokarin ya kare haƙƙin kasar shi da yan kasar shi saboda kaga irin yadda damuwar take tahiya tana kadawa nan kuma nan ta kada tunda mu yadda muka ga tahiya damuwar dole ne gwamnati ta yi takatsantsan da duk wani abu wanda ya shafi abinci wanda za a fitar da shi daga nan cikin kasar nan manoma da kuma ministan gidan gona da sauransu da mu yan kasuwa a ga yadda za a yi kowa ya koma gona
wannan na wakana makonni kadan bayan da hukumomi suka janye harajin taki da na irin zamani da magungunan kwari da dai sauran kayan aikin manoma ana fitar da abinci daga Niger zai bada damar tantance tasirin sassaucin da aka yi wa manoma inji shugaban kungiyar Fadi Sanwa Nasir Saidu
bai kamata ba abunda bai ishe mu ba a cikin kasan mu gwamnati ta sa ido ana hudda shi waje wasu suna amfani da shi a cikin yanayi wanda mu kasar ta mu ita kankanta tana bukatar shi
tan miliyan kusan 6 na abinci ne ake samarwa a kowace shekara a Niger sai dai wannan adadi bai taka karaya karya ba idan aka kwatanta da bukatun jama'ar kasar mai yawan mutane miliyan 26 da yan ka saboda haka ya zama dole yan kasuwar kasar ke shigo da kayan abinci daga waje wanda aka kiyasta cewa sun kai gomman miliyan ton matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi sun matukar haddasa koma bayan ayyukan noma a wannan kasa yayin da matsaloli masu nasaba da yakin Russia da Ukraine ke haddasa cikas wajen shigo da kayan abinci daga waje Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan halin da garin Zungero tsohuwar headquarter Nigeria ke ciki Mustapha Nasir ba tare gare ta
Zangeru gari ne dake cikin yankin karamar hukumar Wosheshe ta jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria masana tarihi dai sun tabbatar da cewa tarihin Nigeria ba zai kammalu ba har sai an hada da garin na Zangeru domin kuwa Zangeru ya share shekaru 14 yana zama cibiya ko kuma headquarter na yankin arewacin Najeriya kafin lokacin da turawan Burtaniya na mulkin mallaka suka hade kudanci da kuma arewacin Najeriya a sama da shekaru 100 da suka gabata. Hasalima garin Zangeru turawan Burtaniya suka yi aikin hada Najeriya tsakanin kudu da arewacin kasar. Masanin tarihi Jibril Muhammad Labaran kuma dan asalin garin na Zangeru yayi waiwayi da Hausawa ke cewa Adon Tafiya, domin kuwa ya bayyana dalilin da yasa sarauniyar Ingila Elizabeth ta aminci da hada Najeriya.
To abin da ke faruwa a duk lokacin da suka samu abokanan sana'a wato kwastomomi, bayan ƴan watanni in suka dawo za a ce waɗannan kwastomomin sun mutu a sanadiyan rashin zama lahiya tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu. Dan sai ita Queen Elizabeth sai ta ce to ita kasuwanta yana komawa baya, ta yaya ne zai kasance za ta samu zama lahiya a ƙasar nan, za ta samu zama lahiya tsakanin kudu da arewa ta cura su su zama ɗaya domin ta samu ta yi sayayyan kayan ma'adanai. Sai suka zauna a teburin shawara, bayan sun zartar da cewa to su shiga wannan ƙasa namu su yi kokarin hada kanmu, idan suka hada kan ƙasan ya zama daya za su samu sa'an sayan kayan ma'adanai ba tare da an samu matsala ba. Sanadiyan da ya sa suka ta turo mutane kenan a zo don a hada kan ƙasa, an turo mutane 5-6 wanda cewa shi Lord Lugard shi ne mutumi sojan mulkin mallaka na farko da ya yi sa'an zuwa ƙasar Najeriya. Shi wannan Lord Lugard ya zo ta Kalaba ne, mutanen Kalaba sun bashi haɗin kai domin ya iso ƙasar Najeriya da sojoji, manyan sojoji guda 200. Bai sha wahala a Kalaba ba, ya ɗiba ɗan shekaru. Da ya dubi Najeriya sai ga cewa lalle babban ƙasa ce, kuma arewa na da girma kuma tana da ƙarfi, kuma arewa ta fi ko ina matsala. Idan ba ya samu kan arewa ba a ƙasar Najeriya ya yi aikin banza. Bayan ya ɗiba ɗan shekaru sai ya ce sojoji su je su duba mashi wani waje da zai matsa. Sai suka yi kokari suka samu Lokoja, sai sake yo ayarin shi zuwa Lokoja. Sai ana gaya mashi cewa Najeriya tana da girma, saboda haka nan idan ba ya matso cikin arewa sosai ba ya kama mutanen arewa, to a hada kan ƙasa ya yi aikin banza. Sai ya yi kokarin samun wani waje wanda shi ne a binciken shi ya samo Zangeru, a lokacin ana kiranta Dungur.
A yanzu dai garin na Zangeru yana nan daram kamar yadda aka san shi, kuma yana da nisan kimanin kilomita 60 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger, amma kuma yana cikin wani yanayi na koma baya wajen samar da ababen ci gaban more rayuwa. Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Niger, kuma dan asalin garin na Zangeru ya ce garin yana cikin wani hali.
Halin da gari ke ciki yanzu nan ba sai an faɗa ba, mutanen garin sun sani, mahukunta sun sani. Na farko, Zangeru yana buƙatan abubuwan more rayuwa da yawa saboda irin gudunmawar da ta bara a tarihi. Na farko dai, shi rayuwa na ɗan adam bai iya yi sai da ruwa. Ba mu da ruwan sha a cikin garin Zangeru. Akwai kwangila na famfo da aka bayar, kwangilan nan tun zamanin Obasanjo har yanzu ba a gama kwangilan nan ba. Buhari ya zo ya farfado da wannan kwangila, yanzu zancen da ake har yanzu ana kan wannan aiki. An farfado da aikin amma har yanzu ba mu sha ruwa ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, wutar lantarki. Zangeru yanzu gari ne wanda ɗaya daga cikin dam ɗin da ke samar da wutar lantarki na ƙasa a Zangeru yake, wanda ke da capacity na 700 megawatts na electricity. Amma ina mai gaya maka cewa Zangeru babu wuta. Wutan mu da ma can daga bidda yake, sai an yi tahiyan kusan kilomita 90 daga bidda an ɗauko wuta a kawo Zangeru. Muka zo muka ga wannan yanayi ba ma jin daɗi, muka yi korafi. Aka zo aka ɗauke mu aka mai ce mu kan layin ta gina mai 33 kva. To duk da haka dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, saboda an wayi gari. Kai a yanzu da nike maka bayani babu wuta, yau kwana biyu kenan babu wuta a cikin garin Zangeru.
A baya dai wani tsohon general na sojan Najeriya wanda ɗan asalin yankin ne na Zangeru, wato janar ɗan tsoho Ushishi, ya yi kokarin rubuta littafi akan tarihin garin na Zungeru da nufin janyo hankalin duniya akan ci gaban yankin. Sai dai hakan bai cimma nasara ba, inji Muhammad Kabir Wushishi, ma'aikaci a majalisar dokoki ta jihar Niger.
A cikin wannan maganar Zungeru na akwai yunkuri da wani dan uwanmu ya taba yi, shine jira dan tsoho Muhammad. Ya rubuta takarda titled Zungeru, the Forgotten Capital of Northern Nigeria, don ya jawo hankulan gwamnatoci na gida da waje. Zungeru ta samu kulawa a matsayin ta na capital of Northern Nigeria da aka kwashi aka koma Kaduna. Ai abandoni ba wani abu na ci gaba da aka samu a garin, shine makasudin wannan takardar da ya rubuta.
To kuma har yanzu babu wani bayani tun da
kuma har yanzu tun da aka yi wannan takardar nan wannan burin da bai cika ba.
Wa ya rubuta mu takarda? Ta gwamnatin tarayya ko ta jaha?
A'a, ya rubuta shi ne a matsayin littafi ne.
Okay, littafi.
Wanda duk kowa ya dauka ya karanta zai iya ganin abubuwan da aka yi lokacin mulkin Turawa.
Na'am.
Wannan shi ne zai bada dama ya jawo ra'ayi ko hankali mutane ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci.
Na'am.
Amma gaskiya ba a cimma wannan burin ba. Zungeru da yanzu ba ruwa, ba su da ruwan sha, ba su kwas na ruwa, ba wutar lantarki, ba su da ba hanya. Sannan akwai matsala tsaro. Tana da kasuwa ta kanci so biyu, Sunday da Wednesday.
Wato Lahadi da
Laraba. Lahadi da Laraba. An yi creation ɗin kasuwar Lahadi ne saboda sojoji. Ran da kasuwa ke ce Wednesday suna bakin aiki ba da masu su je kasuwa su yi ke saboda aiki. Sai aka musu zabin ranar Lahadi su riƙa zuwa cikin kasuwar su.
To da akwai barikin sojoji ne a
wurin. Akwai barikin sojoji a wurin. Akwai West African Frontier Force suna da baraka a wurin. Saboda lokacin da ya samu capital of Northern Nigeria akwai buƙatar security. Shi yasa aka create wannan barak ɗin to maintain security.
To yanzu Zungeru kusa in ka je ka ce wani ƙauye ne can wanda ma ba a san da shi ba, me yasa haka ta kasance?
To gwamnati gaskiya ta yi abandon wurin, ba garin bai samu kulawa wanda ya dace ba. A matsayin shi na babban headquarter na Northern Nigeria a lokacin da aka kwashi aka koma Kaduna, sai aka abandon wurin. So akwai abubuwa da dama da gurin ke bukata kuma babu su, kuma gwamnati ba ta kula da gurin ba yanda ya kamata.
A yanzu dai akwai wata makekiyar makabarta da aka ce ta Turawa ne da suka yi aiki na wancan lokaci. Sannan akwai wani kangon makeken gida da aka ce na tsohon shugaban kasar ne na farko, wato Dr. Nnamdi Azikiwe. A lokacin mulkin Umaru Musa ‘yar Adwa dai, tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi wani yunkuri na bunƙasa yankin na Zungeru ta hanyar samar da cibiya ta yawon buɗe idanu, amma kuma lamarin bai yi nasara ba. Mun yi ƙoƙarin jin ta bakin sabuwar gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Umar Muhammad Bago akan lamarin garin na Zungeru, amma hakan ya ci tura. Fatar mutanen garin Zungeru dai shine hukumomi su ba su kulawa ta musamman akan abin da ya shafi sha'anin tsaro da sauran ababen more rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Yanzu haka ana jar inja tsakanin club din Paris Saint-Germain PSG da tauraron kwallon kafa na duniya na kasar Faransa da asalin kasar Cameroon Kylian Mbappe, wanda kungiyarsa ta tashi daga kasar Faransa zuwa Japan domin shirye-shiryen atisayen kungiyar domin soma wasannin teburin kwallon kafa na wannan shekara na cikin gida da na kasashen Turai. Sabani tsakanin bangarorin guda biyu ta samu asali ne tun lokacin da dan wasan ya ce ba zai rattaba hannu ba ga sabon kontragin da club masa ta yi mai karewa kasancewa wanda yake aiki da shi a halin yanzu zai kare a shekara ta 2024. Club din na Paris Saint-Germain PSG ya umarci Kylian Mbappe da so matattamnawa da club din Al Hilal na kasar Saudi Arabia, wanda ya yi wa club din na PSG 10 million na euro don sayan dan wasar. Kungiyoyi da yawa ne a nahiyar Turai suka so matattauna da kungiyar ta PSG Paris Saint-Germain da ma Kylian Mbappe din don
sayansa kasancewa Nasir Al-Khalifi shugaban club din na PSG ya ce ba za su bar dan wasa da duniya ke zawarci ba ya arce zuwa wani club kyauta a ƙarshen kakar kwallon kafa ta shekara 2024 a dazu-dazu ne dai aka kammala wasan sada zumunci tsakanin club din Paris Saint-Germain PSG da Al Nassr na Cristiano Ronaldo na kasar Saudiya inda kungiyoyin suka tashi kunnan doki ba ciko ina a daidai lokacin da ake ci gaba da wasannin kwallon kafa na duniya na mata a New Zealand da Australia kasar Faransa ta shiga zulumi walau na kunnan dokin da kasar ta yi da Jamaica walau na jin ciwon da captain din kungiyar ta Faransa Wendy Renard ta yi a lokacin gogawa da kasar Jamaica yar wasan na ci gaba da yin atisayi saman keke domin yiwuwar kara samun sauki a jinyar kafar ta ta dama gabanin karawar da Brazil za ta yi da kasar Faransa Brazil din da tawa Panama kaca-kaca a wasan ta na farko ci hudu da nema ita ko yar kasar Holland Lorena Webes ita ce tawa sauran takwarorin ta fintin kau a tseren keke na mata na Tour de France a yau Talata a kwanaki na uku yar kasar Belgium Van de Velde ta so ta macewa yar kasar Holland din gidan wuta inda matan biyu suka yi injallin-jallin mita 100 kamin a zo karshe amma yar kasar Holland Lorena Webes ta karce yar kasar Belgium amma har yanzu kusancewa yar kasar Belgium Lotte Kopecky ita ce ke kan gaba bayan kwanaki uku ana fafatawa a Tour de France na tseren keke na mata na wannan shekara ta 2023 duk da tseren na keke wanda ya kammala na maza na Tour de France na bana Jonas Vingegaard dan kasar Denmark ya samu takuicin euro 500,000 yayin da dan kasar Slovenia Tadej Pogacar ya kaso makungiyarsa ta UAE Emirates euro 200,000 wannan dai shine karo na biyu biye da juna ta dan kasar Denmark din ya samu wannan nasara duk da yake bai sha da dadi ba a tseren keke na Tour de France na wannan shekara ta bana a hannun dan kasar Slovenia Tadej Pogacar abar kudi miliyan 2,300 na euro ne aka raba ma kungiyoyin da suka shiga tseren keke na Tour de France na maza na wannan shekara ta 2023 Haruna Mammana Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mammana Bako yanzu kuma ga takaitaccen labarai
A yau Talata hukumomin Afghanistan sun sanya doka a lokacin wuraren gyaran jiki na mata a fadin kasar bayan cikar wa'adin wata guda da aka ba masu irin waɗannan wuraren sana'o'i na surfi lamarin da ya sa dubban mata suka rasa ayyukan yi a kasar da ke fama da talauci A yau Talata Majalisar Dinkin Duniya ta ce an fara aikin da aka dade ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata dadaddiyar tankan mai da ke tekun Red Sea a Yemen da dadewa majalisar dinkin duniya da kungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aikin inda suka rika gargadin cewa akan wato rashin kula da wurin a yanayin da aka shiga ciki a yakin basasar Yemen a can baya ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankan man da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na Exxon Valdez a Alaska A yau Talata dakarun Isra'ila sun halaka Falastinawa uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falastinawa 'yan tsagera sun harbi dakarunsu a cikin mota a birnin Nablus, abinda ya janyo dakarun nasu suka bude wuta suka kashe su. Dakarun Isra'ila sun kara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar. Harbin na baya-bayan nan dai na da gajerin tashe-tashen hankula a yankin na yammacin kogin Jordan da ya hada da samamen da Isra'ila ke yi da har-haren Falastinawa da yawan mamayar da Yahudawa 'yan kamauri zauna ke kawwa a kan ƙauyukan Falastinawa. A yau Talata ƙasar Girka na fama da tsananin zafin yanayi da ya sa ma'aikatan kashe gobara fama da kashe wutar daji da ke ci a yankin tsibirin Rhode Island da wasu yankunan. Wutar da ta shafa sama da mako guda tana ci inda ta rika to roko a yau Talata a yankin tsibirin Avia da Kafo hukumomi sun kwashe mutane fiye da 20,000 daga Rhode mafi yawansu 'yan yawon bude ido da wasu mutane sama da 2,000 daga Kafo
to masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe bisa rasuwar mahaifiyarsa. Allah ya ba su hakurin rashi, amin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Leatherstration da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya. Alba malkhairi.